Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a domad da lord da kuma niya kana masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji gudunmuwar dakin binciken da wata ƴar majalisar dokoki ta bayar a jihar Gombe sai kuma ra'ayin wasu ƴan Najeriya akan wanke shugaban majalisar dattijai da kotun ta yi kana Maryam Dauda za ta shigo da shirin ta na kallabi sai kuma da yake watan azumi ne muna dauke da muhimmancin zaman lafiya sai labaran da suka dauki hankulan jaridun nan Amurka amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a cikin masallacin ƴan Shia dake cike da jama'a babban birnin ƙasar Afghanistan jiya Alhamis ya kashe akalla mutane 6 da dama kuma suka ji raunuka. Kungiyar IS ta dauki alhakin harin ta kafar kamfanin dillancin labaran Amal da ya zama kafar sanarwata. Shedu a masallacin Kabul Al-Zara sun ba da labari cewa dogarawan ƴan sanda sun gano suka kuma yi kokarin kama maharin amma ya bude musu wuta daga nan ya kutsa cikin masallacin. Wani kakakin ma'aikata harkokin cikin gidan ƙasa Afghanistan ya bayyana fashewar a matsayin harin ta'addanci. Lamarin ya faru ne lokacin dukkan masallatayen da ke kewaye suna cike makil da musulmi da suke azumin Ramadan. Wani kakakin kungiyar Taliban ya musanta cewa kungiyar tana da hannu a harin. Yace wa kungiyar su ba ta kai hari masallaci waɗanda suka yi mubaya'a da kungiyar IS sun dauki alhakin hare-haren da ake kaiwa a Kabul a cikin ƴan kwanan nan. Jiya Alhamis kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga bangarorin da ke rikici a Yemen su nemi hanyar samun maslaha domin kauce jefa al'ummar ƙasar cikin wani halin kunci. A cikin wata doguwar sanarwa da membobin kwamitin duka 15 suka amince da ita. An bayyana matukar damuwa kan barkewar cutar kwalara kwanan nan da kuma yiwuwar fuskantar yunwa. Kwamitin sulhun ya jaddada cewa za a iya warware rikicin na ƙasar Yemen ne kawai ta wajen komawa gudanar da harkokin siyasa da ke damawa da kowa, tare kuma da kira ga bangarorin da ke rikici da juna su ɗauki matakan wanzar da zaman lafiya bisa ga sanarwar da shugaban kwamitin sulhun Sasha Lorenti na ƙasar Bolivia ya karanta. Yunkurin Majalisar Dinkin Duniya na wanzar da zaman lafiya ya gamu da cikas, inda makonni 2 da suka shige, manzan musamman na babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya ya bayyana cewa masu ruwa da tsaki a rikicin har yanzu ba su shirya ɗaukar matakan da ya kamata na cimma matsaya ba. Yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump zai fara warware waɗansu matakan da magabacinsa ya ɗauka da nufin hulɗa da Cuba. Bayan sama da shekaru 50 da Amurka ta maida ƙasar saniyar ware, gobe ne tsarin zai fara aiki, sai dai tsarin ya umarci kafa sababbin sharuɗa yadda za a yi ainihin za su yi tasirin ɗaukar wannan matakin bayan dokokin sun fara aiki. Kamar yadda wani babban jami'in fada White House ya shaida wa manema labarai jiya Alhamis da yamma. Matakan da shugaban ƙasar zai bayyana a lardin Little Havana na jihar Miami gobe Juma'a, wato yau Juma'a, zai ƙara ragewa Amurkawa sukunin tafiya da kuma hana su gudanar da harkokin kasuwanci da ƙungiyar ayyukan sojin ƙasar da ake kira GESA da ya mallaki sama da rabin tattalin arzikin ƙasar. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce baya ɗaukar ƙasarsa da kuma Amurka matsayin abokan gaba, ya kuma yi watsi da tasirin sababbin takunkumin da Majalisar Dokokin Amurka suka kakaba mu ƙasarsa a wani shirin neman bayanai kai tsaye ta wayar tarho da ya saba gudanarwa shekara-shekara wanda aka yi jiya Alhamis. Putin ya ce Rasha da Amurka sun yi yaki da juna a zamanin yakin tatar baki, kuma daular Rasha ta taka rawar gani a wajen samun yancin Amurka. Bayanan na Putin sun zo ne kwana ɗaya bayan da 'yan majalisar dokokin Amurka suka kada kuri'a da gagarumin goyon baya na ƙara tsawata takunkumin da ake kakaba wa Rasha a matsayin ladattawa, sabili da shishigi da ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016. Sababbin takunkumin da majalisar dattijai ta amince da su ranar Laraba sun shafi keta haƙƙin bil'adama da samar da makamai ga gwamnatin ƙasar Siriya da kuma yin kutsen hanyar sadarwa ta intanet, sai kuma mu'amala da jami'an tsaro da kuma leƙen asirin ƙasar Rasha. Ana buƙatar samun amincewar majalisa da kuma na shugaban ƙasa. Putin ya yi watsi da tasirin takunkumin, ya kuma dora alhakin kafawa wa ƙasarsa takunkumin kan matsalolin cikin gida da Amurka ke fuskanta.
To a gaida Grace Abdu, labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu bude taskar rahotannin da gudunmuwar ɗakin binciken da 'yar majalisar a jihar Gombe ta bayar, wato Hajiya Binta Bello. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A jawabin da ta gabatar a sa'ilin mika makullai na ofishin cibiyar binciken wa kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Gombe, 'yar majalisa Right Honorable Binta Bello ta yi fatan cibiyar binciken zai samar da ayyukan yi wa 'yan Najeriya har da ma kuɗaɗe.
Dalilin da ya sa aka yi wannan gini, na sa ne saboda research center a zauna a duba me ya kamata a yi, sannan in ya fi ƙarfin nan ne ya kai shi wuri, tun da akwai dama asibiti a nan wuri. Yanzu yankin Kaltungo local government muna da matsala na macizai, wanda duk Najeriya ina ji ma kusan Afirka gaba ɗaya macizan da suke Kaltungo local government daban ne da na wasu wurare. Maganin da yake sadar Afirka baya iya treatin ciwon maciji na nan Kaltungo. Sai an kai Ingila cizon maciji da maganin da za a samu, saboda sayan magani wa talaka yana wuya. Sai an je an sayo, kuma talaka ba zai iya sayan magani 35,000 allura ɗaya ba. Shi yasa in ana binciken a nan cikin gida zai samu ya kawo sauƙi wa al'umma, zai kawo sauƙi wa gwamnatin Najeriya, zai kawo sauƙi wa West Africa. A 2014 na ba da gadaje 100 a wannan asibiti majiban kawai. Ina son al'ummarmu su samu sauƙi, don ana samun rufa a state 8 na Najeriya daga North Sahara wasu wurare har Cameroon ana kawo rufa nan. So in ana da wannan cibiyan, arzikinmu zai bunƙasa, 'ya'yanmu za su samu aikin yi, kuma maimakon a ja ana nemo magani a nesa har Ingila ko wani wuri, in muna da shi a nan zai kawo mana sauƙi.
Dr. Ishaya Kennedy, kwamishinan lafiya na jihar Gombe, shi ne ya hukunci gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dankwambo a wajen bikin.
Alal hakika ina murna sosai, murna matuƙa. Yau sashi da cif-cifiyar al'ummar Afirka gaba ɗaya, bakar fata na Afirka gaba ɗaya, mun taro a Lagos, mun tattauna akan yadda za a gudanar da ayyukan bincike da ƙirƙiro sabbin magunguna, na inganta magungunan da muke da su, da kuma yadda za a yi amfani da magungunan da muke da shi. Wannan cibiyan ta zo daidai lokacin da muke buƙatar ta.
Kana da ƙididdigan yawan irin harbin maciji da kuke ake da shi fa?
Muna da shi. Yanzu a cizon maciji a cikin shekara muna samun inda ake ce da shi peak period, ma'ana inda cizon ya sananta guda biyu. Yanzu da aka soma sharan gona, an yi yafi zafi ta soma shigowa, kaga wani macizan fitowa suke daga rami. Wannan a malan jihar Gombe muna ba da magani kyauta. Kowanne rana wanda muka tabbatar suna dafi macijin, ma'ana macijin da ya sare su yana da dafi, kuma ya sa dafi a cikin su, muna samun mutum 19 kowanne.
Nasa jawabin sarkin Kaltungo injiniya Sale Muhammad da ya ba wa 'yar majalisar wakilai Hajiya Binta Bello sabili da samar da cibiyar binciken, sannan ya ci gaba da cewa
ana mata godiya kwarai da gaske da wannan hukuri da ta yi. Wato muna da yan fanto su jewa na ce zama ke nan gaskiya, don mu yi kokari mu kawar da su, mun yaƙi su nan cikin garin. Kowane maciji muna sai yake naira 100 aka kashe aka kawo mana. Mun wannan yaƙi da macijai na shekara biyu, wani professor ya je daga Ingila ya ce mu daina kashe su, saboda idan muka wipe nasu off ba za su samu macijar ta ce dafin a maganin cizo macin ba to sai muka daina kace alhamdulillah alhamdulillah muna gode mutum da yake tafar gode wannan abin nan Allah kuma sai a gina akan abin da aka yi samu cigaba
Abdulwahab Muhammad mai Amurka daga Gombe a Nigeria
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin Allah Amin amin tuma amin
To a ga da Abdulwahab kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan
Daya nuwe kwana da shiri ta auduran sarki ya dade
Daya nuwe kwana da shiri ta auduran sarki ya dade Daya nuwe kwana da shiri ta auduran sarki ya dade
Ta ta shira biya sarki
kuma ta shakala ya sarki na sara
kwana kalabiya sarki
kuma ta shangala ya sarkin nasara
kana kalabiya sarki
kuma ta shangala ya sarkin nasara ta aurora sarki ya dade zayano mai bana da shi
ta audu adalin sarki
ya sarki kore ga boya
Zayanu adilin sarki
Ya sarki kore ka fora ya daya kai Ta auduran sarki ya dade Zayanu mai bana da shiri Ta auduran sarki ya dade
To a gaida Ibrahim Sani Aliyu Dandau dan marigayi Sani Aliyu Dandau kenan da wakan Dr. Zayanu sarkin yawuri Yanzu kuma ga ra'ayin wasu 'yan Najeriya akan wance shugaban majalisar dattijai da kotun da'ar ma'aikata ta yi kamar yadda Madina Dauda ta aika muna cikin wannan rahoton.
A karan farko dai ra'ayoyin 'yan majalisar ƙasa da ma wasu da ma masu ruwa da tsaki a harkar gudanar da mulki sun rarrabe akan batun wanke shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki da kotun da'ar ma'aikatan yayi. Senator Aliyu Sabi Abdullahi shine mai magana da yawun majalisar dattawa
ga wayanda dama suka dauka wannan abun gaskiya ne to Allah ya kawo musu sabon magana saboda Allah ya wanke bawan sa
shi ma Senator Suleiman Nazif yayi karin haske akan batun wanke sarakin
to ba abin da zan fara cewa illa in ce kurunkus karshen labari labari ta kawo karshe ko ba komai yanzu ba abin da zamu ce illa alhamdulillah da godewa Allah tunda kotu ta riga ta wanke shi kuma wankewan kotu shikenan karshen magana kenan so mu muna alhamdulillah kuma muna bayan shi 100% kamar yadda duk wani dan majalisar dattawa yake bayan shi 100%
amma Senator Isa Hamman Misau yace tunda aka fara shari'ar ya lura cewa akwai matsala
ni dama tun daga farko na san ƙarya ce kuma na san cewa ƙarya aka ce fure take ba ta yaya kuma gashi bata yi yayan ba yau kuma Allah ya amsa wannan yanzu wannan abun an wanke shi kuma duniya ta san cewa dama babu yadda za a yi inda a ce bai zama shugaban majalisa ba da ba za a kawo wannan abun ba
Honorable Ahmed Babakai ta daga majalisar wakilai yace akwai abin dubawa a shari'o'in da alƙalai ke yi a wannan ƙasa
idan wani ko dan mukamin da yake rike ko shugaban majalisa ne ko fada shugaban ƙasa ko wani abu za a iya karkatar da hukunci domin ya samu mashi wata hanya da zai iya direwa ya tsallake to wannan ba adalci bane kuma wannan ba zai kawo mana irin canjin da muke nema ba iyaka gaskiyar magana kenan
daya cikin matasan jam'iyyar APC mazaunin Abuja Khalid Ismail yana mai ra'ayin mahukunta su sa ido a harkokin bangaren shari'a domin a samu cimma burin gyara ƙasa
ina kiran gwamnati da hankali na basira da idanu mai hangen nesa ta dubi wannan shari'a da aka yi ta bangaren kotun da'ar ma'aikata a duba wanda suka yi koken nan kazafi suka yi wa shugaban majalisa suka zo suka gagara tabbatar da wayannan zarge-zargen da ake mishi don me don ya zama na mai batanci ko kuma sun tabbatar da wannan abun kotu ne bata tabbatar da adalci ba aka yi zargin da ake musu a baya ya zama na gaskiya ne shugaban kasa ya kamata ya bincika wannan al'amari
a ƙarshe dai Dr. Abubakar Kaguma Cina malami a fannin shari'a a jami'ar jihar Yobe ya ce akwai abin da za a yi la'akari da shi a wannan shari'ar
kuma mutane su gane cewa duk lokacin da aka kai karan mutum gaban kotu akan abin da ya zama criminal, kokarin kotu shine ta tabbatar cewa bata kama shi da laifi akan abin da bai aikata ba. Sannan a law akwai abin da muke kira diligent prosecution. Su waɗanda suka sa kara, nauyin ya rataya akan su, su ne za su kawo shaida su tabbatar da cewa wannan mutum ya aikata wannan laifi. Idan suka kasa kawo shaida su tabbatar da wannan mutum ne ya aikata wannan laifi, ba abin da shari'a za ta yi, sai ta sallame shi ya za ta yi.
An da ya kwashi watanni 21 ana shari'ar da aka fara tun watan Satumban shekara 2015 har ya zuwa yanzu. Hukumar EFCC da ta shigar da ƙara a madadin gwamnatin tarayya bata ce komai ba a game da hukuncin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 15, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau, babban bakuwar tamu ita ce Dr. Gaji Fatima Dantata, matar tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau. Babban malama ce a jami'ar Bayero dake Kano, fannin koyar da ilimi na musamman akan yara masu matsalar da ke buƙatar kulawa ta musamman. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi hira da ita, ga yadda hirar su ta kasance.
Bari in samu takaitaccen tarihin rayuwarki.
Ni dai a yanzu ma wannan tambayoyi da yake mun, ina ansa ki ne a mahaifata, a gidan da aka haife ni. An haife mu mu hudu, to amma yanzu sai mu uku, muka rage. An samu a makaranta, mun yi karatun mataki na farko primary kenan. Akwai makaranta wadda iyayenmu ne suka dasa ta, ƴan uwan mahaifiyata su suka dasa ta saboda sha'awar ilimin boko da suke da shi tun a wancan zamanin. To ita muka yi muka gama Dantata Memorial Primary School. Daga nan Lauci na tafi GGC Dala, daga Government Girls College Dala na gama hijira 1974. Muka gama secondary lokacin aji biyar ake yi. To kuma mun yi karatun Arabiya mai zurfi a ciki, saboda tun kafin ma mu fara boko sai da muka yi dan yi zurfi a Arabiya. Muna gama makaranta da ma sai aka yi mun aure. Ina da yara guda biyar, uku mata bi maza. Matan nan duka da mazan kowa ya karatun sa daidai gwargwado, dan matan dukan su je kowane akwai baristas da mai aiki a jami'a. Su kuma maza haka suna dan sun yi dan karatun su daidai yanda ya samu, ba kaman na matan ba. Su kuma suna dan faɗi tashi na harkokin kasuwanci na wanda abin da muka gada. To kuma daga nan bayan an yi min aure, Allah cikin ikon sa, sai Allah yau mai gida na rasuwa. Sai na sake komawa makaranta, tunda dama ina da sha'awar karatu. Sai na koma makarantar share fagen shiga jami'a a nan Air Patrol Cas Kano kenan. Nan naje na IJMB, kuma alhamdulillah aka samu sakamako mai kyau. Muka tafi jami'a Bayero, daga nan naje na karanta BA Combined Honors Hausa Islamic Studies to 1990-91 muka gama. Shi ma sai na wuce na ci gaba ne degree na biyu ne masters. Amma Allah cikin ikon sa sai na samu canji, saboda tunda combined honors ne, da ka'ida ba zan yi degree na biyu a bangaren tsangayin ilimi ba. To amma saboda horon malamai da ake turawa a yi, na ji sa ina gani ce ta ƙarshe ma wanda ba wanda yake combined da aka taɓa dama ya je ko wannan horon koyon malanta na sati shida. Da na tashi masters din, to a nan ne na koma bangaren ilimi na masu bukata ta musamman. Sai ne masters ina a special education, na yi a irin yara masu learning disabilities, irin yaran nan masu matsaloli wanda in an gansu ba za a gane yara masu matsala ba ne, masu yin abubuwa da yawa wanda ake kira autistic spectrum disorder, masu autism. Ina gama masters din nan, sai jami'a ta gayyace ni bangaren ilimi, suka gayyace ni da in zo in yi lecture a nan. Sakamakon abin da suka gani na rubutu na, aka yi interview na shiga, da kama aiki. to tun daga hijira 1975 January nake Bayero University a yau ina ga master's na fara lecture a shekarar sai na register na babban degree na ƙarshe doctorate to sai na koma bangaren da ilimi na musamman amma na masu kananan yara masu matsaloli waɗanda ya kamata za a san da irin matsalolin su dinka su shiga makaranta sai nayi situation analysis nayi binciken abin da ake da shi a ƙasar nan tanadin da ake da shi yara masu bukata ta musamman daga nan na gama doctorate ina a 1999 da 1999 shekara 2002 zuwa 2003 nan na samu wata dama na tafi America na je nayi wani course shi ma sai nayi shi akan irin na yara masu bukata ta musamman shi ma wani course ne wanda sunansa Senior African Research Fellowship Fulbright Program White House gidan gwamnatin America White House su suke daukar nauyin irin wannan scholarship naje ne wata biyar a wata jami'a a Wayne State University a Michigan a Detroit nayi bincike akan irin yara masu bukata ta musamman irin wahalhalu da irin abuse irin matsalolin da ƴaƴan su suke hadawa sakamakon tasu matsalolin ko ƴaƴan irin ƴan kwaya ko ƴaƴa waɗanda an haife su yara bibi yaro bibi shekara 12 ba ko 11 ya haihu bai san yadda zai da yara ba to irin wannan muka yi ta bincike akai aka je mu je gidaje mu je centers mu je asibitoci duk irin wannan abinda na je na
suka kware akai
muka kware kenan akai
jama'a masu sauraro anan zamu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar A madadin babbar bakuwar tamu Dr. Gaji Fatima dan tata da Madina Dauda da tayi wannan hirar da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
To yanzu mun zo ga labaran da suka dauke hankulan jaridun na Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin sharhin jaridin Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridin New York Times, wanda ta rawaito labari mai taken wanda ake zargi da harbin mutane hudu a filin kwallon kulki, ciki har da Steve Scalise ya mutu. Dan bindiga dadin da aka ce ya gigita da nasarar da Trump ya samu ta zama shugaban Amurka ya bude wa wasu ƴan majalisar wakilan Amurka wuta a filin kwallon kulki a yayin da suke atisayen wani wasa da aka shirya za a yi tsakanin ƴan majalisun a matsayin gudunmawa a ranar Laraba inda yayi amfani da bindiga kirar rifle wajen bude wutar da yayi sanadiyar harsashi ya samu mutane hudu ciki har da Steve Scalise shugaba mai ladabtarwa a majalisar wakilai ta Amurka A wani jawabi da Mr. Trump ya yi da aka nuna a talabijin daga White House, ya yi Allah wadai da mummunan harin, kuma ya ce dan bindigar ya mutu yayin da aka yi harbe-harbe tsakaninsa da 'yan sanda. Jami'an tsaro sun bayyana sunansa da James T. Hodgkinson, dan shekaru 66 daga Belleville a jihar Illinois da ke wajen garin St. Louis. Jami'an 'yan sanda guda biyu da ke tsaron Mr. Scalise sun ji raunuka a yayin da suka yi harbe-harbe da dan bindigar, wanda jami'an suka bayyana a matsayin tashin hankali da tsoro a cikin mintuna kaɗan, wanda ya maida filin kwallon kulkin abin tsoro. Ɗaya daga cikin jami'an tsaron ya ji ciwo ne sakamakon harbin bindiga, ɗayan kuwa ya ji 'yan ƙananan ciwuka ne. Sai kuma mallaka jaridar Washington Times. Jaridar Washington Times ta rawaito labari mai taken Trump na neman zaman lafiya bayan wani mai goyon bayan siyasa ya aikata aika-aika inda ya ce Scalise yana cikin damuwa. Rahoton ya ce shugaba Trump ya yi jawabin ne a ranar Alhamis inda ya ce yana fatan wannan tsoron da tashin hankali na harbin shugaba mai ladabtarwa na majalisa Steve Scalise wanda yake cikin wani yanayi a asibiti da ke Washington. Zai samar da haɗin kai ga rabuwar ƙasa mar daɗi. Tun daga lokacin da ɗan bindiga daɗin ya kai kahari kan 'yan majalisar yayin da suke gwajin wasan ƙwallon kulki wanda za a yi don gudunmawar jin ƙai a jiya Laraba. Inda ya ji wa mutane hudu ciwo, kiraye-kiraye suka yi yawa a kan haɗin kai daga ɓangarori guda biyu a dandalin majalisa. Mr. Trump ya faɗa wa manema labarai a White House cewa Steven a tasa hanyar zai kawo mana haɗin kai a ƙasar da take a rabe. kasar mu ta kwashe shekaru a rabe. Mr. Trump ya ziyarci Mr. Scalise dan jam'iyyar Republican daga Louisiana a asibiti a ranar Laraba, inda shugaba Trump ya yi masa fatan samun sauki. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To mu zama lafiya, yanzu mun zo ga rayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. DOA kuna magana da Bello Garba Dinawa Sokoto Najeriya, ina waya daga nan Kwara. Gaskiya ina son miƙa ra'ayina dangane da hukuncin da aka zartar na watsi da shari'a ta shugaban majalisar dattawa Bukola Faransi. Gaskiya wannan bai dace. Idan muka duba wannan gwamnati tana kokari ta dace tana yaki da cin-hanci. Amma gaskiya ga waɗannan alƙalai da aka kama su dumu-dumu da cin-hanci da rashawa, ga su an komai da su da aiki.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Sufiyanu Gumal Zangon Daura. Wato ina so in yi amfani da wannan dama domin in nuna rashin jin daɗi game da irin hukuncin da kotun da'ar ma'aikata ta Najeriya ta soke ta kura daga shari'ar shugaban majalisa Bukola Saraki. Tabbas hakan ya nuna mana cewa har yanzu akwai sauran rina a gaba.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA America. Sunana Abiyalo Mai Ofo na Kebbi Local Government da ke Jihar. A yau ina son yin amfani da wata dama ta kwalallar azumin watan Ramadan. Ya kamata matasan Najeriya na kudu da arewa mu yi makan makiya mallai mu tsaya mu fahimci juna, tunda Allah ya haɗa mu zama wuri ɗaya. Kamata ya mu zama ƴan uwan juna tsakanin addinan mu guda biyu, addinin musulunci da kiristanci.
Assalamu alaikum sashen Hausa na wurin Amerika. Mai magana shi ne kurbaban rediyo kuma tamkari a jihar Kudu Najeriya. Yana da kyau kotuttuka su yi adalci su yi shari'a akan duk wani wanda aka sama da rashin gaskiya ko kuma wata kalamu wanda suke da kamata ba wanda suna jawo rashin zama lafiya a cikin ƙasar Najeriya.
To marilla, yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم جماعة السلام عليكم نيني سنوسي أحمد كتاما وبنجينا شوى قدؤ إلى سبيل ربك بالحكمة والموئزة الحسنة وتوكي كرا إزواغا تبهيكم وبنجينك بحكمة دكما وأزيمي كاو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا قوة لندوك جزورا الله ku faɗi magana magana mai kyau madaidaiciya. A lokacin da Allah ya aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna, sai da ya ce masa da shi da annabi Haruna cewa ku gaya masa magana mai taushi, ko cewa shi zai ji tsoron Allah ko kuma ya wastu. Ka ce wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa Allahu khairun amma tushrikun afala tatazakkarun afala tattaqun afala tu'minun inna Allah ni'ma izukum bi. Godiya ta tabbata ga Allah, gaisuwa ta tabbata ga bayansa da ya zaba. Shin Ubangiji ne yafi ko ku abin tarayyar ku? Yanzu ba ku ji tsoron Allah ba, ba ku wa'azatu ba, ba ku yi imani ba, lalle Allah wa'azin da yake muku yayi dadi. Sadaqallahul azim.
To sadaqallahul azim, mun zo ga shirin mu na ƙarshe kuma wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Yau shugaba Donald Trump na Amurka zai fara warware waɗansu matakan da magabacinsa ya ɗauka da nufin hulɗa da Cuba bayan sama da shekaru 50 da Amurka ta maida ƙasar saniyar ware. Yau ɗin ne tasirin wato tsarin zai fara aiki, sai dai tsarin ya umarci kafa sababbin sharuɗa yadda za a ga ta ainihin tasirin ɗaukar wannan mataki bayan dokokin sun fara aiki. Kamar yadda wani babban jami'in fadar White House ya shaidawa manema labarai a jiya Alhamis. Jiyar Alhamis, Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga ɓangarorin da ke rikici a Yemen su nemi hanyar samun maslaha domin kauce jefa al'ummar ƙasar cikin wani halin ƙunci. A cikin wata doguwar sanarwa da membobin kwamitin, duka 15 suka amince da ita. an bayyana.
To madalla da take tutu labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madon kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Grace Alheri Abdu da tattaya na gabatarwa sai Cuba Hiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu Jona ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri ciko har da shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo.